down at the tree.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da daren yau Lahadi, 22 ga watan Disamban 2024. Da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. To bayan an sha labaran duniya za a saurari shirin Kallabi tare da Grace Alheri Abdu. Kuma a yau za ta gabatar muku da kashi na uku na waiwayen wasu daga cikin muhimman maudu'an da shirin yayi nazari a kansu cikin wannan shekarar mai ban kwana. Sai a kasance da mu domin sauraron shirin. Yanzu ga Hawwa da labaran duniya.
Jama'a barkamu da warhaka, ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Zababban shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da zabar Mark Burnett, wani dakare da ya taimaka wajen sake gabatar da Trump din ga wani shirin talabijin da ƴan ƙasa suka kalla mai suna The Apprentice, a matsayin manzan Amurka a Burtaniya a sabuwar gwamnatin da za a kafa. Mark, wanda ƙwararre ne kuma shahararre a shirye-shiryen talabijin da fagen kasuwanci, ya hada da nasibi a harkar diplomasiyya da ya ja hankalin duniya a muhimmiyar rawa da ya rika takawa, kamar yadda Trump ya bayyana a ranar Asabar. Burnett, wanda haihuwar London ne, ya taimaka wajen samar da shirye-shirye irin su Survivor da The Voice, to amma da alama an fi sanin shi ne a shirin The Apprentice, bayan da ya kulle da Trump da aka fara dorawa a kafar NBC a shekarar 2004. Trump ya yi suna sosai a harkar saye da sayar da gidaje da sauran al'amura da suka shafi al'umma na tsawon gwamman shekaru. Shirin ya sa Trump ya yi suna ya zama hantsile a gidan kowa. Trump ya raba gari da NBC a shekarar 2015, daidai lokacin da ya kaddamar da neman shiga fadar White House a karon farko. A ranar Litinin din da ta gabata ne, gwamnatin jihar Kogi ta baiwa wani kamfanin gine-gine kwangilar gina katafariyar kasuwa irin ta zamani a yankin Crusher da ke Lakwaje, babban birnin jihar ta Kogi da ke tsakiyar Najeriya, inda gwamnatin jihar ta ce za ta gina kasuwar ne a bisa kudirin gwamna Ahmad Usman Ododo na raya jihar da kuma samar da kyakkyawan yanayi na zuba jari domin inganta tattalin arzikin jihar. Sai dai kuma wannan matakin da gwamnatin jihar ta dauka na gina sabuwar kasuwar bai yi wa ƴan kasuwa da dama mazauna garin na Lakwaje dadi ba, inda har ma suka yi kira ga gwamnatin da ta sake tunani game da ginin kasuwar. Wakilinmu Ahmad Muhammad dan Asabi ya aika mana da wannan rahoton daga Lakwaje.
A yanzu dai akwai kasuwanni 7 a birnin Lakwaje, ciki har da kasuwan kasa da kasa, wato Lakwaje International Market, wanda ake ci kowane kwanaki hudu. Kuma ƴan kasuwa daga sassa daban-daban na Najeriya ne yake zuwa kasuwan don saye da sayarwa. Sai dai kuma wannan mataki na gwamnatin jihar Kogi na shirin sauyawa kasuwanni 7 dake birnin Lakwaje matsuguni zuwa sabon kasuwa irin ta zamani, da tuni ta bada kwangilar ginawa wanda ake sa ran kammalawa cikin watanni 36. Da yawa ƴan kasuwa da mazauna garin na Lakwaje dadi ba, inda suka koka da cewa sabon kasuwan yayi nisa daga birnin na Lakwaje, lamarin da suka bayyana da cewa hakan zai gurgunta sha'anin kasuwanci, tattalin arziki da kuma zamantakewan birnin.
Sunana Alhaji Ilyasu Aliyu, chairman na Arewa Trader Lakwaje Kogi State Chapter. Abin da ke faruwa na farko, ina jin wasu rade-rade kan gwamnati za ta kwashi al'umma ƴan kasuwa su koma wani bangare daban, bamban da inda suke zama. In ka duba al'amuran kasuwancin ƴan kasuwa yanzu, al'amura dai sai a hankali ana bi, a hankali a hankali ne. To lokacin da aka samu kun samu irin wannan ku canza wurin kasuwancin ku, sai kun samu yanayin samun matsalolin al'amuran. Amma gaskiya gwamnati ya kamata a ci ta duba al'amuran nan, suna da radadi a ƴan kasuwa.
Ni ne Mahmud Muhammad Dahiru Madabu Lakwaje. Ni dan kasuwa ne, ina kasuwa, ina sai da kaya sama da shekara 30 kenan. Wannan abin da suke so su yi mana illa ne a gare mu, domin in ka ce ka tafi ka bar tsohuwar kasuwa ka koma can wajen Crusher, ba karamin illa bane abin da ake gudu kusan shine zai faru. Hanyar ana ƙara cewa ba kyau ba waye-waye saboda manyan motoci. Mu ba mu yadda a dauke mana kasuwa da muke ci gaba da shi, muke renan shi a kai mana wani waje ba. Mu muna kira ga gwamnati da ta yi haƙuri da ƙudurinta, akan kuma ƙudurinta ta kawo ta canja ra'ayi, amma wannan ra'ayi da take son ta kawo cewa ta da mutane a cikin gari, a kai mutane falele, wanne za mu ji da shi? Da kidnapa za mu ji ko da barayi?
Ahmed Muhammad dan Asabe, sashen Hausa na muryar Amurka daga Lakwaja a Nigeria.
A gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Su iya magana da sukan ce mai wuri ya zo mai tabarma ya nade, to mu ba nadewa za mu yi ba. Za mu koma gefe guda Grace Alheri Abdu ta gabatar mana da shirinmu na gaba. Ai sauraro lafiya.
Da kwai sababi daya biyu zuwa uku da suka sa na bude wannan makaranta. Na farko na fara medicine, koyan aikin likita. To Allah bai yi ba ban karasa ba bayan nayi aure na dawo Kano daga Maiduguri. To kullun a lokacin a tunani na shine ina so na taimakawa al'umma. Kullun kana so ka taimaka al'umma, shi yasa nake so na medicine. To da ban samu aikin likita ba, sai naga to wace hanya ce ya kamata da zan iya yi, wace zan iya taimakawa al'umma koda ba a fannin likitanci bane ba.
Samir Hamza Ahmed, wadda igiyar aure ta hana ta cimma burinta na zama likita, ɗaya daga cikin kalliban da suka bakunci shirin a wannan shekara mai karewa, waiwaya maganin mantuwa. ‘Yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma. Ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Waiwayar waɗansu daga cikin batutuwan da muka taɓo da kuma kalliban da suka bakunci shirin da muka fara gabatarwa wannan shekarar. Yau za mu waiwayi shirin da ya hira da ɗaya daga cikin mata 25 da suka tsaya takarar gwamna a Najeriya da haƙarsu ba ta cimma ruwa ba. Sai kuma ƙasar Ghana, inda duk da rashin daidaito da mata ke fuskanta a duniya baki ɗaya, za a iya cewa san barka tun ma kafin su samu macen farko da ta zama mataimakiyar shugaban ƙasa. Kada ku yi nisa domin ji ya fi saƙo. Banda hira da kallabin shirin ta wannan makon, wata mace matashiya mai hali baiwa, kallabi ya kuma yi hira da ɗaya daga cikin mata 25 da suka tsaya takarar gwamna a Najeriya da haƙarsu ba ta cimma ruwa ba. Sai kuma ƙasar Ghana, inda duk da rashin daidaito da mata ke fuskanta a duniya baki ɗaya, za a iya cewa san barka. Kada ku nisanci tashar domin ji ya fi saƙo. Kafin mu gabatar da kallabin wannan makon, bari mu faro takon da batun takarar gwamna da mata 25 suka tsaya a Najeriya. Khadija Abdullahi Iya na ɗaya daga cikin waɗannan matan da suka yi ta maza, wadda ta tsaya takarar gwamna a jihar Niger ƙarƙashin tutar jam'iyyar ANN. Kuma bisa ga bayanin nata, ta samu goyon bayan matasa da kuma mata, sai dai kamar yunkurinta a baya, wannan karan ma a ƙatta bata cimma duwa ba.
Na biyun shigan siyasa na kenan. Na farko ɗin wani bai rabe ana kiran shi Faladu Rotwe ni ce nayi vice presidential candidate ne shi
a shekin dauko babba ne ma wace make shugaban kasa
zama zamana ne inda ita ma take
eh
ban taba tsammani duk aikin da nake yi for the past tun shekara 15 ban taba ban bana sha'awan siyasa
yasa
miki bana dan irin abubuwan da suke yi ne baya bani sha'awa gaskiya irin ba dai sai mun shiga cikin ba so shi yasa dai ni da lokacin ina kan kwanciya ta wani dare karfe 11 aka kira ni daga Lagos wata schoolmate ina law school tace min wai na san Faladu Rotwe sai na ce ni ina ganin ba mutumin nan da ke neman president a internet ba
a internet
ne nake ga aka na ce
wato a dandalin sa zumunta yake nashi president
sai ce sai ta ce eh is very serious wa nace ko shi kuma mutane na san shi sosai na je kan Facebook din shi da meme na ga yana da dayawa yana
magoya baya
magoya baya sai aka ce yace ta ce mu ai yana neman president kuma yana so ki zo ki vice president ce ni vice president din Nigeria ni nace ni ba ai siyasa ba ce ta bar shi nace are you serious tawa nace wallahi serious sai nace to ni dai ki kyale it was around lokacin 11 dare yayi fa da na dawo mun gama su ayyukan sai na kwanta sai na kira ni gidana nace ka ci abinda tawa ta kira ni tawa kuma da da take law school tare tana zuwa gidana so ya san ta sai ce me kika ce nace vice president sai tashi ya zauna kan kujera kan gado vice me nace vice president
a wace jam'iyya kenan ne
a alliance for new Nigeria nace to sai jikin shi sai yace ya fita sai na kira mama na mama ta ce wai ni kuma da farko da tawa ta kira ne ce so posters ina zai je ko ina ana ganin fuska na ko ina sai ta ce nace kai ba zan yi ba sai na kira mama na sai na mata magana da daddare ta ce lafiya kina kira na da daddaren nan nace sai ta ce nace ga abin da aka gaba ta ce vice president gogo ni ba na son siyasa sai posta ɗinki zai zama ne nace ni ba haka nace sai haka dai a je bar magana a bar magana ka da nisa haka dai haka yi da ni daga farko daga baya mai gida da ya zo ya je karbi suka kira mai gida suka zo daga Lagos suka kira shi suka ba shi form ɗin sai suka yi mashi magana ya hamince ya zo ya dawo ya ce ko kin san cewa ayyukan da kike yi dan aikin da nike yi na tallafawa da mata da matasa
da
yara kika san ko Allah na so ki je ki yi shi a matsayin
mataimakin shugaban kasa
abinda yasa Allah ai ba ke kadai bane yar arewa suka nemi ki akwai reason ki je ki istihara
da ko har zan tambaye ki in ce to wai ke yar jihar Lagos ce me yasa suka yi tunanin ki a wannan lokacin
a magazine din da nake yi ne kan nation building ne so shine suka karanta na ma kawo muku wani
to mun gode
shine fa suka karanta suka gan wai ina da zuciyar patriotism da meme shine mi gida na yace ki je cika sai na zauna fa ya zaunar da ni ciki cika dan na san halin ki sai na cika sai aka je aka yi submitting wannan shi yana aiki da ni shi ma da na koma office the next day naje na kira su nace to ga abinda shi kuma wai ashe yana movement in Faladu Rotwe da
to shikenan faduwa ta zo daidai da zama
sai ce da Allah mu miki shiga kawai me nace ni ba ai siyasa ba ce haka fa yayi week not tunana wallahi bazan kariya ba na tashi da daddare sai na fashi da kuka nace hakkin mutane miliyan nawa ya zai Allah ya zama da wannan abin da gaske ya zai na ta abin ya bani tsoro sosai so da aka yi wannan da aka gama na ce to alhamdulillah ba lokacin bane so na abin ina zama
wannan shekara kenan
2019
nan
2019 da aka gama 2021 sai kuma aka zo aka bi ni mutanen matasan Niger suka siyo su sun gaji da ƴan siyasan da suke a Niger
wanda aka saba da su
da aka saba da su su sun gaji da su dan Niger tana nan 46 years baya cigabawa kullun Niger na inda yake
yana tsayi guda ne
kuma muna bukatar irin tunda kin fita da ki zo ki ko maybe ma fitan da kika yi na farko maybe dan Niger ne Allah yake so ki fito ki da Allah ki fito nayi ci ma din na ban dan ni abinda nake ta duba ban da kudi kuma siyasa
ce kana da kudi ko
ban da kudi so sai nace to bari dai nayi tai nace bari dai nayi istiharan kuma nace to bai lokacin azumi ne sai na muka je umra da ni da mai gida muka yi istihara muka dawo kafin mu tafi SDP shi ma muka fara ma approaching suka ce su aka bani number chairman din muka fara magana da shi ya je cika form din da muka dawo muna dawa sai abga suka yi approaching din ari gida suka biyo ni wai sun ji cewa an ce na fito governor su suna so ne a cikin jami'an su to da tambayi su wayannan sun je kafin na zo na yadda nace musu ku je ku yi needs assessment ku yi SWOT analysis Niger za su iya karbin mace a lokacin nan
wato ai bincike sosai
ai bincike sosai Niger kuma tana da abin nan za su iya ansa ko muka je muka yi wayannan binciken suka ce a Niger man youth din da mata sun gaji da wai mazan ba sa musu komai sai su je su tsaya musu kuma ba sa masa 3% ne decision mata suke cikin gwamnati 3% din mata su kuma suke sa su kan kujera muka yi dai
mazan ne ke sa mata kuma
matan ne suke sa matan suke voting su ne highest voters su suke sa mazan su suke kada kuri'a su sa mazan amma in lokacin decision making ya zo da za a sa su a gwamnati sai a bar mata a baya 3% ne kawai mata a cikin gwamnatin Niger sai muka ce to muka zauna muka yi abin nan muka yi strategy din mu shine team lead ita ce DG din mu muka zai ita yan South Africa ce muka zo muka yi mapping din komai da komai haka muka zo muka fara abin nan gwagwarmayar Niger amma ido na ya ga abubuwa irin ga miki
masu iya magana suka ce sannu ba ta hana zuwa sai dai a dade ba kai ba inda rai da rabo wata rana wannan fafatukar ta mata za ta shiga tarihi da za ta nuna irin fadi tashin da mata suka yi kafin kai ga nasara a fannin siyasa a Najeriya da ma kasashe da dama na nahiyar Afirka to duk da kalubale da mata ke fuskanta a wannan fanni mata kalila a kasar Ghana suna taka rawar gani ba a matsayin masu kada kuri'a kade ba amma har da shugabancin manyan jam'iyyu kada an kai ku da nisa waka bakin mai ita aka ce tafi dadi
sunana Hajiya Hamzatu Ibrahim da ni ne acting chairperson convention people's party amma national the whole Ghana the whole country ina gani na karama garban kiko da muka je congress ni ne first vice she vice mu uku ne she chairman mu je ci sarauta in ka duba constitution Ghana kuma in kana cin sarauta ba kai siyasa she girman yazo ya faji kaina ne she ce ni ne acting chairperson amma ban da wannan muna cikin kungiyan Women Academy for Africa muna da kungiyan yanda muke harka da Labour Party kamar dai Democracy America da ke kan power yanzu amma ka je UK ne ba su kan power to mu da su muna da halaka don shi ni kuma ne abin da za ce commissioner in charge of West Africa Women Academy for Africa kula duban inna mata za su iya su doki in ce position cikin political parties don shi muna nan muna training su cikin West Africa ga muna da yan Nigeria muna da yan other countries supporting the suka believe in social socialist party
da sauran
kasashe amma inda yake zo ka iske ni ga yanzu ina chair committee youth affairs na convention people's party
CPP
da shi ni ne youth affairs committee chairperson kuma ina cikin vetting committee da ngalaya da wanda da su tsaya in jam'iyyar CPP ina ka ce flag bearer shi ne presidential candidate ina cikin wannan committee kuma ina dai cikin committee da yawa cikin partidun na
hannu kan mu shiga wani bani takaitaccen tarihi da bani tarihi
su Hajji Hamzatu Ibrahim ni mace ne da feni karkarun tudun Ghana amma a ce arewa kenan kaje a Najeriya shin ce ni mutumin arewa ne wurin nei school na zo na karkare daga Kumasi aka training na na teach yara kaman preschool na yi aikin teaching I think for 10 good years amma shi naga kaman fashi na ba cikin teaching amma har yau dai ina koyarwa tun da ina haifa kuma ya yara na sun fara haifuwa shi na shiga cikin jam'iyyar CPP 1992 nan kuma muka fara nan kare shiga dai na muka san abin da ake ciki ba ina zo in yi
jam'iyya ne da zaki ci amfani shi
ban sani ba san domin ya kai wani lokaci ma time da ake kuku ganan nan shi ana cewa ma police car parties ma ya sa ma gana su kararrabu don shi gwamma a yi all inclusive government kaman union government amma dai na yi su I did cost accounting naje kuma naje na entrepreneurship permitted entrepreneurship na zo na yi project management duk wannan duka courses sun ga fara yi ba muga gandin wani zo kuma ni ne cikin siyasa shi yasa ka ga wani ababa ma yin faru cikin party shi su ce a na Jamdatu ne wani gabu ke faruwa domin in kana cikin siyasa ba wai boko dai ka daita amma ya kamata ka doki abin da kaman project ne ya zaka tafiyar da kaman gini ne zaka yi ginin nan in baka da foundation da gamsu in kai wannan gini ai dole ya zube na shiga party ga kuma gaskiya na je gaba cikin siyasa both locally and internationally akwai na ya kira ni je mu bada shawara na gode cewa 2015 ma da wasu matan Najeriya da su contest farkon president Buhari kenan na je Abuja all women's conference na je aka bani opportunity na gode experience da mata suke da shi cikin Ghana akin ga kaman farko kankaran mu shin ce a musulunci yana da wuya mace ta zo
har yanzu ma akwai wuya
eh amma kaman yanzu nan muna dan ci gaba kadan aga mace yana jin tsoro ayi batun shi yaran shi su ji maybe kaje ka zama kan TV kai magana bai dace ba kaga mun biya kika dai kai wanga magana haka kin sani am a TV personality amma na I very careful to me yarana na son kallon TV na da manyan budure wasu na wani wasu kuma na yayin ni na kan ni na nake duba akwai lawyers akwai journalists like you in my house din shi ko me zaka yi kaga mucin kai abin da bai dace ba wani karami wa ma an hype din shi na biya yayi dubun dubayin shi ba wannan ma zai kula da shi shi yasa ya ce mata mu ke gyara gida mace in ta gamsu da kyau ta kimsu da kyau ta samu tarbiyan kirki kaman komin ta duka tarbiyan ta shi yara kuma su bi wannan hali don manyan gari har shugaban mu nan addinin musulunci kullu yana mina addu'a domin me bangar musulunci domin na da wani position cikin party mu za mu bar mazan mu ko yaran mu su yi kwadan siyasa kenan ni ba dogon ba ne kuma na ne ba Hausa amma na ba zan fara ci wana Hajji Hadiza Allah ya jikanta ta ba mu tarbiyan da talanan na fara siyasa ko mishi tashi habba Hajji Hamdatu ki ya hankuri akwai jini cikin ciki ake aman ruwa to wannan ya bar har yau in ji Bature ba haka jin wani scandal when it comes to cikin siyasa shi yasa muna
so amma duk da haka kin fuskanci kalubale
ai yau ne da kika ne shirin kika kin je yi magana ai wannan so gama kai so suka bar ke office nan ga wannan ta sa su suka yi wannan duka ayo ita kuma abin kuma ai wai mulki juye ina juye ko wanta ma ni ban wish amma wata ke don wata ya taba yi mini ni ma rama mai domin Allah ma ya ce muna wai yana tare da mai hankuri kuma cikin siyasa dai amma muna son mu ci gaba shi mu dauki hankuri domin an yi maganganun da bai dace ba shi kace ah mai ma yasa ma nace cikin siyasa amma da ka duba left ka duba right baka yin politics shi yasa ni na gamsu da cikin jam'iyyar CPP don kaga abinda Osagyefo Dr. Kwame Nkrumah ne karbe in cin Ghana ya bamu yace why I neither look left or right but I look forward abinda ke isa nake move forward in my life cikin politics
to masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka shiri dake haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa a ci gaban al'umma ga gabatarwa kallabin mu a wannan makon wata matashiya ce mai hali baiwa wadda burin taimakawa bil'adama ya sa ta bude makaranta kula da masu lalura da ta shafi tauyewar kwakwalwa. Wace ce wannan kallabi kuma menene ya dauki hankalinta da ya sa ta fara wannan aikin baiwa?
Sunana Samira Hamza Ahmad. Makaranta ce ta yara da suke da bukata ta musamman, wato special needs da ake ce musu a Turanci. Sunanta Kano Pathfinder School for Special Needs, Umar Babur Abanfai a Kano. Mun bude wannan makaranta tun shekara ta 2015. Kadai na bude wannan makaranta ba tare da kowa ba. Da farko dai da kwai sababi daya biyu zuwa uku da suka sa na bude wannan makaranta. Na farko na fara medicine, koyan aikin likita. To Allah bai yi ba ban karasa ba, bayan nayi aure na dawo Kano daga Maiduguri. To kullun a lokacin a tunani na shine ina so na taimakawa al'umma. Kullun kana so ka taimaka al'umma, shi yasa nake so na medicine. To da ban samu aikin likita ba, sai naga to wace hanya ce ya kamata da zan iya yi, wace zan iya taimakawa al'umma koda ba a fannin likitanci bane ba. So sai ni tunanin a'a ina da wata hanyar da zan iya yi, sai ni tunanin ko wannan makaranta ita ma za ta yi ma'ana sosai wajen taimakawa al'umma, musamman irin waɗannan yaran da su ba kasafai aka cika damuwa da su ba, ko aka cika kula da me suke ciki. Shine dalilin da yasa na bude. Sannan na biyu kuma ina mutum ce da nake da bani da damuwa da yara. Ina da san yara, ina iya ɗaukan nauyin yara, bani da damuwa da su, ba sa damuna kowace hidimar su ina iya tsayawa na yi.
Waɗanne irin nau'ukan yara ne kuke ɗauka a makarantar?
Kusan duka rabe-rabe ko sassa na special needs, yara na da suke da bukata ta musamman duk muna da su a makarantar nan. Muna da waɗanda ake ce musu suna da shan inna a Hausance, shine cerebral palsy. Muna da waɗanda suke da kaga kamar su tayi daban da ragowar yara, su da ake ce musu down syndrome. Muna da waɗanda Hausawa suke cewa galhanga, su ne kamar mental retardation da irinsu ta waya ta kwakwalwa. Sannan kuma muna da yara masu autism da ake ta magana. Muna da yaran da ba sa jin, ba su kurame ne, ba sa ji ko kuma ba sa magana. Muna da a cikin yadda ya kamata a ce akwai yaran da suka fi kowa kokari, waɗanda suke da high IQ, su ma ana ya kamata a ce suna zuwa irin waɗannan makaranta. Ana koyar da su, amma dai for now ba mu da su gaskiya. Amma kusan duka waɗannan rabe-raben duka sashin muna da yara irin waɗannan.
To a ina kuke samun irin waɗannan yara masu wannan buƙatar?
To muna da website ɗinmu da mutane sau da yawa, idan kamar ba a cikin Kano suke ba, idan suka duba suka gani za su ga makarantar su za su zo. Waɗansu kuma daga Amina Kano akan turo mana da ɗalibai da yawa koyarwa na Malam Amina Kano. Sannan kuma dai wannan ya gaya wannan waɗanda suke da yara a makarantar su gaya waɗansu, haka dai muke samun ɗaliba.
Karatu kuke koya musu ko kuma kuna tura su ne ku kula da ɗawainiyar su ta yau da kullum?
Ya danganta da irin yadda yaro yake, nau'in lalurar shi. Akwai waɗanda suke da buƙatar karatu, muna musu karatu. Akwai waɗanda kamar su mu'amalanta suke so mai kyau, kamar social interaction da ake cewa a Turance, kamar shi suke da buƙata. Da kwai kuma waɗanda a kafin ma ka je magana karatu, a koya musu yadda za su iya wa kansu hidima, za su iya ɗaukar nauyin kansu, za su iya kula da kansu, shi ake fara koya musu kafin ma kai magana karatu. So kowa ya danganta da irin yadda kwakwalwar shi take da irin abin da zai iya ɗauka.
Ta uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin shekara mai zuwa domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Kuna iya samun dukkan batutuwan da muka taɓo da kuma kalluba da muka hira da su a wannan shekara a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Muna godiya ta musamman ga dukkan wakilanmu da abokan aiki da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin kallabi a wannan shekara da ke ƙarewa. A madadinsu duka, ni Alheri ke cewa Allah tabbata mana da alherinsa.
Masu sauraro, da haka za mu nade tabarmar shirye-shiryenmu na yinin yau Lahadi. Sai kuma zuwa gobe da safe idan Allah ya amince a ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta karanto mana labarai, sai Fiona wa Mainan Dudu da ta shirya ta kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan lokaci. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar asubahi ta gari. Ma'asalama.